This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mutu hanyar sadarwar intanet a kodayaushe kuke so a kan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Da fatan ana bukukuwan sallah lafiya. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa kan da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci.
Sakon daga gare ni kamar yadda na saba ne, kodayaushe na zaman lahiya, saboda in babu zaman lahiya babu komai.
Sakon ɗaya daga cikin shugabannin al'umma kenan yayin da ake bukukuwan sallah a birnin Ibadan da ke kudu maso yammacin Najeriya. Za mu leƙa jamhuriyar Nijar, mu ji yadda su ma suka gudanar da sallar Idin a yau. Sannan kamar yadda muka saba, yau Juma'a fili a buɗe yake, inda za ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya, inda za ku kira lambar nan ta 2025655 domin ku bayyana ra'ayinku. Amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. 'Yan sandan Najeriya sun ce Juma'ar nan 'yan ƙunar baƙin wake sun kai hari a wani filin Idin garin Damaturu a arewa maso gabashin Najeriya. Sun halaka mutane 13 akalla. Jami'ai sun ce wata tsohuwa da wata yarinya 'yar shekara 10 ne suka kai harin, kuma sun ce watakila an yi amfani da wasu mata ƙanana wajen kai harin. Ƙungiyar Boko Haram ta zafafa yin amfani da yara 'yan mata da kuma ƙananan mata masu ɗamara da mabumai. Ƙunar baƙin wake, al'amarin da ke ƙara fargabar cewa ƙungiyar na tilastawa ɗaruruwan waɗanda take tsare da su suka yi harhare. Fashe-fashen ba mabumai na yau Juma'a sun faru ne a wurin da bayan Allah ke sallar Idin ƙarshen watan azumin Ramadana. Wasu mutane 15 aƙalla sun ji ciwo a cikin harin. Kafin nan, wani tashin bom da ya wakana jiya Alhamis a garin Gombe ya halaka mutane kimanin 50. An kai harin ne a wata kasuwar da ta cika ba ta batse da masu sayayyar sallah. Babu mahalukin da ya fito ya ɗauki alhakin kai hare-haren guda biyu, amma sun yi kama da irin waɗanda Boko Haram ke aikatawa, waɗanda suka yi sanadiyyar mutuwar dabban mutane a cikin shekaru 6 da ɓarkewar bore a yankin arewa maso gabashin ƙasar. Daga kausar lafazi, Amurka ta yi tur da Allah wadai da kai hare-haren mabuman na Alhamis da na Juma'a, sannan kuma ta ƙara jaddada ƙudurinta na taimakawa Najeriya da makotanta su gama da Boko Haram.
Jami'an gwamnatin ƙasar Masar sun ce an kashe mutane 6 a birnin Alƙahira a wata arangama da aka yi tsakanin 'yan sanda da magoya bayan tsohon shugaban ƙasar Muhammad Mursi. A cewar 'yan sandan, faɗan ya ɓarke ne a yau Juma'a lokacin wani jerin gwanon zanga-zangar da masu kishin Islama suka yi bayan sallar Asuba a unguwar Talabiya da ke kusa da ginin Dalar Giza. Haka kuma rahotanni sun bayyana cewa wata zanga-zanga a garin Nahiya wanda yake tingace ga masu kishin Islama a bayan garin babban birnin ƙasar Masar. Zanga-zangar da ta faru ne a wannan babban rana ta sallah wadda ta kawo ƙarshen azumin watan Ramadana. Magoya bayan Mr. Mursi na gudanar da zanga-zanga akai-akai tun da aka hamɓarar da shi a shekarar 2013, kodayake yanzu ba yawa saboda tsananin matakan tsaro da ake ɗauka a ƙasar ta Masar.
Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar nan mai suna IS ta ɗauki alhakin harin ƙuna baƙin wake da aka kai wani shingen binciken 'yan sanda a kusa da babban birnin Saudiya. Jami'an Saudiya sun ce wani matashi ɗan shekaru 16 ne ya tashi bom a wata mota yammacin jiya Alhamis, bayan da jami'an bincike na kudancin Riyadh suka tsayar da shi. Gidan talabishin mallakar gwamnatin ƙasar ta fitar da cewa matashin wanda ya rasa ransa a harin ya kashe kawunsa wanda yake kananle na ma'aikatar harkokin cikin gida. A cewar ma'aikatar harkokin cikin gidan, an fara bincike kan wannan lamarin. Fashewar bom ɗin ya faru ne kusa da wani babban gidan yari da ke ɗauke da ɗaruruwan mutanen da aka kama kan taimakawa 'yan ta'adda.
A yau Juma'a ne 'yan majalisun Jamus suka kaɗa ƙuri'ar mai gagarumin rinjaye kan amincewa da fara tattaunawa da girka don samun matsaya kan shirin tallafawa ƙasar domin ganin an ceto tattalin arzikinta a karo na uku. 'yan majalisun sun mara wa gwamnati baya da ƙuri'u 439 na waɗanda suka amince kenan, yayin da 119 kuma ba su amince ba, sai kuma 40 da ba su kada ƙuri'a ba. Kamar yadda Jamus take, ita ce babbar ƙasa da take taimakawa wajen ceto tattalin arzikin girka, kuma tana ce kan rage kashe kuɗaɗe da kuma ƙara haraji a ƙasar. Shugabannin kuɗi na tarayyar Turai sun amince a jiya Alhamis da su baiwa ƙasar wani ɗan taimako da zai ishe ta wajen gudanar da harkokinta, kuma a buɗe wani shirin tattaunawa kan bashin biliyan 94 wanda shine na uku cikin shekaru biyar. To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, bari mu fara da Najeriya, inda kamar sauran kasashe a birnin Ibadan da ke kudancin ƙasar na ma an fara gudanar da bukukuwan sallah. Ga Hassan Umar Tambol da ƙarin bayani.
A yau musulmi a Najeriya suka yi bukukuwan sallah karama bayan kammala azumin watan Ramadan a unguwar Sasa Ibadan da ke cikin jihar Oyo. An yi sallar Idin.
Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Bayan kammala sallar Idin, Ustaz Muhammad Usman Sasa, da ya jagoranci sallar Idin, ya yi huduba kamar haka.
Yawmul Eid al-Fitr al-Mubarak, yawmul shukr Allah ta'ala ala ni'matis siyam wal qiyam.
Daga nan na tambayi Ustaz Muhammad Usman Sasa ko me hudubar sa ta kunsa, sai ya ce
mafi muhimmanci abin da hudubar ta kunsa shine tunatar da bayan Allah su ji tsoron Allah cikin zuciyarsu. Hikimar azumta watan Ramadan shi bar tsoron Allah cikin zukata. Da tsoron Allah ne ake kafuta daga kowane irin bala'i. Tsoron Allah ne hakkin kowa ke samuwa. Da tsoron Allah ne ake samu yarda Allah.
To, bayan haka ko akwai wani kira da kai game da al'umma musulmi?
To, babban kira da shine kiran da Allah madaukakin sarki ya musu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ya ku wanda kuka imani, ku bi Allah da takawa. Kowanne tsayi rai ya tsaya yawa kansa nazari abinda aikata don ranar tashin kiyama.
Mai martaba sardaunan yamma sarkin sasa Dr. Haruna Mai Yasin Katsina ya ce sakonsa ga jama'a shine su zauna lafiya.
Sakon na gare ne kamar yadda na saba ne. Koda yaushe na zaman lahiya, saboda in babu zaman lahiya babu komai, ba ci gaba, babu abin da za a samu sai abin da ya samu mutane. Zaman lahiya shi ne alheri a duniya gaba ɗaya da Najeriya. Saboda mun gode ma Allah inda muka yi sallah lahiya, Allah ba mu zaman lahiya. Kuma ina kira ga Hausa wanda ke zanne ƙasashen nan, kowane lungu suke, mutum kada ya saki arewa, kuma ya koya zama da mutanen ƙasa wanda muka samu, ya koya zaman lahiya, wato banda zage-zage, banda yin abubuwa. Allah ya sabkar da ni'imarsa wanda hukuma ko'ina in ka gaza bata ma ka kai ga hukuma ta bi ma hakinka, ba ka nuna ƙarfin jikinka za ka nuna.
Haka ma ana tattauna da wasu magidanta da yara game da yadda aka yi sallar.
Abdullahi Hassan,
ya aka yi wannan sallah bana?
Sallah, to mun gode wa Allah don muna da lafiya, kuma ana zaman lafiya a gari.
Sunana Adamu Kadisau.
Ya wannan sallah ta bana ta zo muku?
A sallah alhamdulillah.
An yi abincin sallah?
Alhamdulillah, komai da komai insha Allah.
Ba an wa mata tufafi?
Kowa da kowa an yi masa.
Muhammadu Dahero.
Ya wannan sallah ta zo ma bana?
Sallah, to alhamdulillah, amma dai muna cikin wani dan lokaci, dan gaskiya harkar ga tana da wani abun gyara.
Amma wani irin lokaci kenan?
Lokaci irin mun yi dai sallah, alhamdulillah mun yi sallah, mun yi azumi lafiya lumi, amma dai akwai yan kurakurai wanda mun ga samu ga
shi. An yi tufafin sallah?
A, mun yi tufafin sallah insha Allah.
Mun yi abincin sallah?
Abincin sallah, to shi ne bangaren nan na abban mu samu gyara-gyara ne zuwa sallah babban mu.
Wato ba ai abincin sallah ba kenan?
A, ban yi abincin sallah ba, mun yi abincin sallah ba.
Sunana Usama.
Ai maka tufafin sallah?
Amman bawa na yi kokari da yamma.
Kamar da mi da mi yayi maka?
Ya siyan min takalmi, ya siyan min kayan sallah da sauran abin da ake siyan ma yara.
To, ya tuwon sallah an yi ko?
Adda nama. Sunana Abida.
Ai miki tufafin sallah?
Eh.
Da mi da mi aka yi miki?
An siyan min takalmi da riga, kaya kala guda hudu aka
mun. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To, madalla a gaida kai Tambuwal. A jihar Naijama, wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya rawaito cewa an fara gudanar da bukukuwan sallah ne cikin kwanciyar hankali.
Shugabanni a jihar dai sun yi amfani da wannan rana wajen janyo hankalin mabiya akan mahimmancin zaman lafiya. Shugaban malaman Izala a jihar Niger, Sheikh Aliyu Adarawa, ya ce wajibi ne a hada kai domin kawar da masifar kisan jama'a babu dalili.
Wajibi ne al'umma mu hada kai wuri daya. Na farko mu san abin da muke yi. A ko ina muka ga mutumin da bamu amince da shi ba, ko yana daukan wani mataki ko bamu san shi ba, to kada mu sake. Domin kamar irin wannan da ya faru a Gombe, an ce ya zo a bayyane kawai ya zo ta da wannan bala'i. To saboda haka ya wajibi ne mu dauki mataki.
A jawabinsa na sallah da yiwa al'ummar masarautarsa, sarkin Sudan na Kwanta Gora Alhaji Saidu na Maska ya tabo batun mutunta al'adun juna ne.
Mutunta al'adun juna a kullum da juna ta haka Allah zai sa kara sanna wallahi.
Shi ma dai a jawabinsa na sallah, gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya tabo batun sha'anin tsaron ne.
Kan sha'anin tsaro an kwana biyu yanzu muna ta zama da sauran gunoni kan yanayin lokaci da halin da ku samu kanmu, amma ina tabbatawa mutane cewa insha Allah nan ba da jima'a ba za a samu sauki, amma dai mutane su kula da abubuwan da ke faruwa a ungwannin su ko a kasan su.
An dai gudanar da sallar Idin lafiya a nan jihar Niger, sai dai rashin nauyin aljihu ga jama'a ya dan rage armashin bukukuwan sallar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
To madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. To a kasashen Hausa, yawon barka da sallah wata tsohuwar al'ada ce da yara kan yi domin samun nabatarwa, inda sukan je gidajen yan uwa da abokan arziki. Daga Maradi, wakilin murya Amurka Shu'aibu Mani ya jiyo mana ra'ayin wasu yara kan wannan al'ada ta yawon barka da sallah da kuma yadda sallar ta tarar da mutanen garin.
Isaac,
ya sallah yau?
Talana.
An je barkar sallah?
Ah.
Me ka samu?
Na samu 40.
Da ina da ina kaje?
Da gidan ƴan manzo. Da gidan Salatu Magajata, da gidan Babu Ekkadi.
To a karce dai wato ka sallah lahiya. Ke wani sunanki?
Ni sunana Ruqayya.
Yawwa, ya aka yi sallah?
Mun yi ta lahiya lau.
An ci to?
Mun ci.
Kuma an sa sabon kaya ko?
Mun sa sabon kaya.
To yanzu da ina da ina zaki yawan sallah?
Ce ni ne san gidan Sharifa, dan da kauna ta Farida.
Bari mu kado su wajen magidanta. Mallam aka yi da sallah?
Ah, sallah alhamdulillah. Mun sallata lahiya lau wallahi. Masha Allah.
Sallah alhamdulillah, mun gode ma Allah, muna addu'a Allah maimaita mu.
Ya kaya da yara.
To yara alhamdulillah, haka nan dai yadda aka damu haka aka sha dai. Alhamdulillah.
To alhamdulillah, sallah mun kare sallah kuma na fata Allah guda mu ta badan bada da injin Hausawa. Mun ta cikin wani yanayi mai abun nan. Don daga yanan cikin nauyaka sai sallah ba kamar ta irin shekaru sauran shekaru ba.
Eh, yana da kyau.
Eh, dan abu yana dan nauyin yanzu abu.
Sallah alhamdulillah, Allah maimaita mu, Allah ƙara buɗi.
Kaje barkar sallah?
Na yi barkar sallah.
Na ga aljihun ka cike ko?
Eh, na ga na su cike. Ina ƙara muna kuma ina murna kuma Allah ƙara maimaita mu.
Muna san an sha to.
Alhamdulillah.
Barka da sallah, mun yi sallah lami lahiya zam. Wallahi tallahi alhamdulillah.
Ya aka kula da dawane iyali?
To lamarin da ai kai ka sai ba a ce komai. Sai dai a ce an gode ma Allah. Ka san shiri ha asiri na Allah yawa gare shi.
A mun gode ai sallah alhamdulillah mun gode Allah saka da dare.
Kai sallah?
Na yi sallah.
Dami dami kace?
Na tuna ma kuma na ci abinci na ji daɗi kuma na kushi.
Na gankar sabon kaya maka?
Wallahi ni na makaina.
Kace kai kai makanka kayan sallah. To baban ka bai kula da kai ba?
Baba na mu ne.
Kuma kai ka ƙara makanka?
Yawa.
Shin na ce ina ka samu kuɗi?
Baba na mu kuma ni ma na makaina.
Ina ka samu kuɗi makanka kaya?
Aiki ne aka biya ni na makaina.
Tuma da la a gaida Shu'aibu Mani. Yanzu karfe 5 ne saura kusan kwata. Kuna tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Lokaci ne kuma da zamu bude layukan mu.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
da farko mun samu kira daga jihar Gombe. Wane ne a kan layi?
Sunana Abubakar Musa.
To Mallam Abubakar, muna maka barka da shigowa wannan fili. Menene ra'ayinka?
To ra'ayina ni dai abin da zan ce sai dai mu ta addu'a. Duk wani abu in yayi zafi magani insha Allah. Eh, ayi addu'a Allah ba mu zaman lafiya.
Mallam Abubakar, kamar yaya aka gudanar da sallah a nan garin na Gombe a yau, duk da cewa dai na san an kai har-hare a jajiberin yau sallah?
Wallahi sallah dai mun yi shi, amma bai yi daɗi yanda muke so ba, dan kusan a makabarta muka yi sallah mu.
To Allah ya kawo
mun yi ta'aziyar sauran jama'a da suka rasa rayukansu jiya.
To madalla mun gode Mallam Abubakar, Allah ya kawo mana ƙarshen wannan lamari. Bari mu je kusa da Gomban, wato jihar Bauchi kenan. Wane ne akan layi?
Shu'aibu mai atamfali man Katago.
To Mallam Shu'aibu, muna jin ka.
Ya mu dai a nan ne man Katago, mun yi sallah lami lafiya kuma cikin kwanciyar hankali ba komi. Fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya maimaita mana baɗin badala.
To mun gode Mallam Shu'aibu. Sai garin Damaturu dake jihar Yobe, wane ne akan layi?
Jibrin direba ne daga Damaturu.
To Mallam Jibrin, muna maka barka da shigowa wannan fili.
Yawwa sannu ni ra'ayina dai abu da nake so in gaya maka. Hello?
Eh, muna jin ka Mallam Jibrin.
Na kullum na nema ku bana samu, shi ne nake so bari in jarraba yau.
Allah sarki, yau gashi ka same mu.
Eh, da Allah, ina fatan kuna nan lafiya.
Eh, muna nan kalau Mallam Jibrin.
To ra'ayina ne wallahi game da su Boko Haram wannan.
Eh.
To sai ake ga sunan suna zuwa har sai su shigo gari, yi abin da suke da ma sai ba a samu an abu na sai su ba.
Hello Mallam Jibrin, kana tare da mu?
Eh, ina tare da ku.
Yawa, to muna jinka.
To shi ne bayani kira wannan abu yana daure mana kai wallahi.
Eh, to in da fatan waɗanda suke da alakin kula da wannan, muna fata sun ji kamar Mallam Jibrin za su dinga ɗaukan kuma matakai a cikin gaggawa domin a gani an dakile duk wani hari da za a kawo. Mun gode kwarai da gaske, Allah ya kare na gaba. Ga kira daga Katsina, wane ne akan layi? Hello, wane ne akan layi? To mun rasa kiran Katsina, bari mu garza ya Maiduguri. Wane ne akan layi?
Muhammadu Sarki ne Fati a Bulunkutu, Maiduguri.
To Malam Muhammadu, barka da shigowa wannan fili.
Yawwa, an yi sallah lafiya?
Lafiya kalau Malam Muhammadu.
Alhamdulillah, ina muku barka da sallah, kuma duk musulmin duniya ina musu barka da sallah. Yawwa, wannan masifa kuma da yake faruwa da mu, duk Allah ka mana sauƙin sa, Muhammadu Buhari Allah taimaka maka.
Amin amin Malam Muhammadu. To madalla mun gode, bari mu je Kogi, wane ne akan layi? Hello? To Mallam Muhammadu daga Kogi, kaɗan ɗaga murya kaɗan saboda da ƙyar nake jinka. To ga alama shi ma ina gade kaman mun rasa layin na Muhammadu da ya kira daga Kogi, da fatan zai sake gode kiran mu. To ga wani kira daga Bauchi, wane ne a jihar Bauchi?
Assalamu alaikum. Bashir.
Wa alaikum assalam.
Bashir ne daga Kiyaye local government.
To Mallam Bashir, muna jinka.
Ina muku barka da sallah.
Eh, mu muna maka barka da sallah.
Yawwa, da fatan kuma an yi sallah lafiya, Ubangiji Allah maimaita mana.
Amin amin.
Yawwa, nagode.
To Mallam Bashir, mun gode kwarai da gaske mu ma. Bari mu je can kudu maso gabashin Najeriya a birnin Enugu kenan. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Dahiru ne da kuma.
To Mallam Dahiru, muna jinka.
Ni a shawara ta game da barka da jiya sallah ne lafiya.
Eh.
An sallah lafiya.
Lafiya kalau.
Yawwa, ni shawara ta game da yanayin tsaron Najeriya.
Eh.
Saboda ba a taba samun wani shugaban kasa wanda ya samu damuwa. Da
Mallam Dahiru, muna jinka. Ina ga kaman layin nasa ya katse shi ma. Bari mu je jihar Naija, wane ne akan layi?
Muhammad Ahmed Usman Tangan Makiri, karamar hukumar Rafika Gara a jihar Naija.
Mallam Muhammad Ahmed, barka da shigowa wannan fili, muna jinka. Menene ra'ayinka?
Barka yawa. Wato ni abin da nake so na yi bayani a nan shi ne game da ɗan Boko Haram din nan. Tunda kaga an wasgara su a dajin Sandisa, da duk inda suke boye yanzu mutanen nan sun fanta boho sun shigo cikin mu al'umma mutanen gari saboda haka ya kamata ya zama wajibi a gare mu mu sa ido mu rika kula duk wanda muka gani ba mu yarda da shi ba a dau mataki akan shi domin ba mu abun nan da suke hadawa har su shigo cikin mu cikin gari suke kuma ainihin sojoji da suke neman su bai da za a yi su gan su saboda suna cikin farar hula kage yanzu ma tsaro da taimakon fa dole zai dawo kan mu
To Malam Muhammadu mun gode kwarai da fatan mutane za a kula a ga duk lokacin da wani bako shigo an tuntubi ko kuma a bincika ga ko wane ne shi bari mu je jihar Jigawa wane ne akan layi
Hello kuna magana da Dr. Kabir Garba Gaidam
daga jihar Yobe to muna jin ka Malam Kabiru
wato mu a iya tunanin mu shine General Muhammad Buhari yana iya kokarin sa musamman maganin yanda ya dauko matakin wato canje-canje a wato rundunar tsaro ta kasa to abun da muke so yanzu kuma shauran farastatar din ma irin su Nigerian Prison Services Immigration Services Customs services gaba daya biye checkmate gaba daya ko ina a samu gyara saboda saman duk sun yi aiki da tsohuwar gwamnatin da ta wuce dole ne a zo a yi canje-canjen da za a bi
To Malam Kabiru mun gode kwarai da ka kira daga jihar Bauchi kenan amma ka ce kai mutumin Gaidam ne a jihar Yobe To ga kira daga Jigawa wane ne akan layi
kana magana da Siraju Jibrin Ja'i kalamin hukumar Kauga ma jihar Jigawa Najeriya
Malam Siraju barka da shigowa wannan fili
Yawa barka ka dai
Dabatin...
ina yi wa al'ummar musulmi gabaki daya na duniya fatan alheri da kuma barka da sallah kuma bayan haka kamar yadda yau take Juma'a ina so in bayyana ra'ayina ne akan ainihin gwamnatin jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badar Abubakar akan cewa yayi kokarin kawo ƙarshen mulkin shugabannin ƙananan hukumomi domin yanzu jihar Jigawa tana tamkar cikin ungulu da kan zabo ne
Malam Siraje wa'adin su ya cika ne koko dai kana ganin ya kamata a ce an kawo ƙarshen wa'adin mulkin nasu ne wa'adin su ya cika ne
eh ai da aka ba aka dora su din da sunan zabe to ita ma hakan ya kamata a yi a sauke su
To Malam Siraje wannan ra'ayinka ne da ka kira daga wato jihar Jigawa bari mu je jihar Kaduna wane ne akan layi
Ibrahim Clement Groshen
To Malam Ibrahim muna jinka
Wato ra'ayina shine ya kamata game da tsaro a yi dokan hana sa hijabi a kasar nan har sai an yi tattake tashin tashi nan na Boko Haram
amma Malam Ibrahim baka ganin kaman hakan kuma za a tauya wasu haƙƙinsu musamman abin da ya shafi batu na addini ne saboda kaman musulunci ya ce yana da kyau mace ta saka shi wannan hijabi domin kare yanayin sifar jikinta
ko da za a tauye mutakin nasu ya kamata su ɗanyi haƙuri domin ta nan ne za a lalubo bakin zarar a wannan matsaloli domin ka duba makwabtanmu su tari sun yi wannan dokar
To madalla Malam Ibrahim daga jihar Kaduna daga kanka ne muka kawo ƙarshen wannan kira. Mun gode kwarai da gaske ga duk waɗanda suka kira mu suka bayyana ra'ayinsu.
To karatu yana da muhimmanci. Allah subhanahu wata'ala kansa a cikin Al-Qur'ani cewa ya halayyasa da wallazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun shin waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba za su yi daidai kin ga ba za su taba zama daidai ba sannan Allah subhanahu wata'ala ba a bauta mai da jahilci har rantsuwa yayi cewa jahili ba zai shiga aljanna ba to kin ga dukkan musulmi kowa maza da mata kowa yana son aljanna to in dai kana so kana son ka shiga aljanna to wajibi ne kashe ka nemi ilimin nan
shugabar kungiyar tallafawa mata musulmi Imwan Hajiya Rabi'atu Sufyan kenan ku saurari shirin nagari na kowa kowace ranar Lahadi cikin shirin hantsi domin jin ƙarin bayani a kasance da sashin Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannunku
yanzu kuma sai shirin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Shekarar 2014 bata ga wani gagarumin ci gaba a halin kunci na haƙoƙin ƴancin ɗan Adam a Koriya ta Arewa ba. A cewar wani rahoton da sashen haƙoƙin bil'adama ya fitar kwana-kwanan nan, Koriya ta Arewa na ci gaba da hanawa jama'a ƙasar asalin haƙoƙin ƴan Adam kamar su ƴancin faɗin albarkacin baki da na rubuce-rubuce, yin tarurruka da ƙungiya da addini da walwala da kuma ƴanci a wurin aiki. Bugu da ƙari, rahoton ya ci gaba akan yawaitar gidajen yari waɗanda suke cikin mummunan yanayi kuma ana musgunawa da azabtarwa. Ana tilasta ma fursunoni yin ayyukan wahala da yunwa da azabtarwa da fyaɗe da kuma tilasta zubar da ciki. Waɗanda suka gujewa wannan hali sun ci gaba da ba da rahoton ƙarin yanke hukuncin kisa da ɓacewar jama'a da tsarewa marar matuƙa da kama fursunonin siyasa da azabtarwa. Sashen shari'ar baya zaman kanshi kuma baya yin hukunci kan gaskiya. Rahoton ya ci gaba akan azabtarwa mai tsanani akan baƙi ƴan gudun hijira da iyalansu. Akwai kuma rahotannin fataucin mata tsakanin ƴan gudun hijira da ma'aikata masu ƙetare iyaka zuwa China. A cewar mataimakin sakataren harkokin demokaraɗiyya na Amurka da haƙoƙin ƴan Adam da kuma aiki Tom Malinowski, ya kamata jama'ar Koriya ta Arewa su ji daɗin haƙoƙin ɗan Adam da kuma ƴanci kamar na jama'ar Koriya ta Kudu da kuma sauran mutane a kowace ƙasa a duniya waɗanda ke iya faɗin albarkacin bakinsu su kuma zaɓi shugabanninsu su kuma tafi inda suke so a kowane lokaci ba tare da an sanya su wani sansanin aiki ba domin sun ce wani abu ko tunani ko kuma saboda su ɗan uwan wane ne. A wasu ƴan shekaru cikin Koriya ta Arewa, jama'a sun fi sanin haƙƙinsu da kuma yadda mutane ke zama a wajen ƙasar ta Koriya ta Arewa. Abin da ya kawo wannan gwamnatin har zuwa wasu shekaru a cewar mataimakin sakataren Milinowski shi ne ikon hanawa mutane wannan sanin. Ikon yin hakan na gushewa a wasu ƴan shekaru, kuma muna yin duk yadda za mu iya yi domin ba da bayanai da wayar da kan mutanen Koriya ta Arewa domin a samu ci gaban hakan a ko'ina. Canji yakan ɗauki lokaci a cewar mataimakin sakataren Milinowski, amma idan ya zo yakan ba da mamaki kuma yakan yaɗa cikin sauri. Kuma ina ganin hakan za ta kasance idan muka ga hakan ta faru a Koriya ta Arewa. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To madalla ga Sarfilu ya dawo da labarai a takaice.
‘Yan sandan Najeriya sun ce Juma'ar nan ‘yan ƙuna baƙin wake sun kai hari wani filin idin garin Damaturu Arewa maso gabashin Najeriya sun halaka mutane 13 aƙalla. Jami'ai sun ce wata tsohuwa da wata yarinya 'yar shekara 10 ne suka kai harin, kuma sun ce watakila an yi amfani da wasu mata ƙanana wajen kai harin. Jami'an gwamnatin ƙasar Masar sun ce an kashe mutane 6 aƙalla a birnin Alƙahira a wata arangama da aka yi tsakanin 'yan sanda da magoya bayan tsohon shugaban ƙasar Mohamed Morsi. A cewar 'yan sanda, a faɗan ya ɓarke ne a yau Juma'a a lokacin da wajerin wani gwanin zanga-zanga ga masu kishin Islamu suka yi a bayan sallar asuba a unguwar Talibiya da ke kusa da ginin Dalar Giza. Ƙungiyar nan mai suna IS ta ɗauki alhakin harin ƙuna baƙin wake da aka kai a wani shingen binciken 'yan sanda a kusa da babban birnin Saudiyya. Jami'an Saudiyya sun ce wani matashi ɗan shekaru 19 ne ya tashi bom a wata mota yammacin jiya Alhamis, bayan da jami'an binciken kudancin Riyadh suka tsayar da shi. Gidan talabijin mallakar gwamnatin ƙasar ta fitar da cewa matashin wanda ya rasa ransa a harin ya kashe kawunsa wanda yake kanal na ma'aikatar harkokin cikin gida.
To madalla a gaida kai Sarfilu, masu saurare da haka ne kuma kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobin Allah kanmu za ku ji abokanan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilin da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Leathers Gresham da ta bada umarni, da injiniyanmu ne Mr. Suleiman Tarawali, Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.